بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الأنام محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساك سادوا أيامكم ونهون متار الخير دا البركانا أصبر در الله دي 25 رقو دا شدة دا وتانا صفر hijira shugaban hadisi annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam daga birnin makka zuwa madina shekara 1446 wanda ya dace da 31 da watan 8 watan agusta miladiya 2024 idan tarihi ya inganta ci gaba da karatun mu na umdatul ahkam a wannan masallacin na darul hadith da yake wannan unguwa ta Timitau a wannan gari na Tawa Jamhuriyar Niger wannan shine darasi na 49 a jerin darussan mako da muke gabatarwa na wannan littafi muna fatan Allah subhanahu wataala da ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ya ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ya ba mu ikon guje mata a satin da ya gabata mu diga mun kari abin da ya shafi bayani kan gado yau za mu tashi kitabun nikah da yarda ta Allah subhanahu wa ta'ala bayan mun yi da kitabul buyur babin da muka jima kware a cikin sa babi na kasuwanci yau kuma za mu shiga cikin kitabun nikah littafin raban littafin aure idan aka ce annikahu ana nihin aure aure kuma shine kulla wata alaka tsakanin mace da ɗa namiji da take halitta masa dukkanin kowane al'amari wanda aka haranta idan babu shi wannan abu kuma Qur'ani yayi bayani game da yin aure sunnar manzon Allah ma haka ijma'in malamai sun tattaru akan cewa aure shari'a ce ayoyi da dama suna bayani game da shi auren malai suka ce aure na da fa'idodi masu dimbin yawa wanda fa'idodin wani lokacin suna takaituwa akan matar da kuma mijin wani lokacin kuma akan ƴaƴa wani lokaci wa al'umma wani lokaci da addini baki daya daga cikin yin aure akwai fa'ida wa ma'aurata akwai fa'ida wa zurriyar da za a samu dan za a danganta sa da mahaifin ko mahaifiyar kaga akwai jin dadi a ciki ko akwai fa'ida a nan sannan kuma akwai fa'ida wa al'umma gaba daya za a rage banna da kuma sabon Allah a ciki in ana yin aure sannan kuma akwai fa'ida ta maslaha ta addini na daga cikin fa'idodi na yin aure in ji malamai shine ta hanyar yin aure ne al'umma take ƙara yawaita ake kuma ƙarin samun masu bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala suke biyar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a dare da rana yana da cikin fa'idar yin aure shine kiyaye dangantaka a kiyaye wane dan wane ne jikan wane ne kaga yanzu idan kace kana neman babar rago cikin timaki sai kai daga sai ko to cikin mutane daga cikin hikima ana so a dangan a kiyaye dangantaka in an tashi kawai wane ne dan wane saboda karban nata ta yawaita a cikin al'umma sannan kuma ta hanyar yin aure ana samun natsuwa da kwanciyar hankali da soyayya da tausayi tsakanin mata da miji sannan kuma ana samun abin da ya shafi ta hanyar yin aure ana samun a cuduwa da juna fahimtar rayuwa so da yawa wani lokaci idan mutum bai aure ba bai gane abin da ake cewa rayuwa sai ga mutum kafin yayi aure da abokanai saurin zuciya saurin fada saurin gayyan maganganuna to lokacin da mutum yayi aure yana shiga cikin tetayin kansa yana hankaltuwa da wasu ababe ya koya maka rayuwa yadda ake zama da mutane, yana koya maka haƙuri da mutane, yana koya maka ka san me ya kamata ka faɗa, me ya kamata da me bai kamata ba. Sannan kuma aure yana ƙara wa mutum, yana taimaka wa mutum wajen kiyaye tattalin arzikinsa. Ina fatan mun fahimta. Sannan kuma wata hanya ce take kai mutum zuwa aljanna shi aure. Hanya ce take kai mutum zuwa aljanna. Domin ta hanyar yin aure duk abin da zai faru tsakanin mata da miji, to ana rubuta musu lada cikin wannan al'amari. Sabani wanda bai da aure to baya da wannan lada. Sannan kuma ta hanyar aure ana gina al'umma, ana gina family, ana gina al'umma. Daga kai kuna ku biyu, kai da matarka, ko kai ku uku, ku hudu, ku biyar, har gidan ya girmama, ka aurar a aurar maka, ka auro a aurar maka. Bana ɗiyan ka su auro, kuma su kai ba ka aurar da naka. To kaga an kulla ɗan uwantaka da kuma da zumunta da wasu mutane wanda ba dole sai fa family kinka ba. Ina fatan mun fahimta. Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya wa auratayyanmu albarka. Sai dai akwai buƙatar kakin mutum ya aure, ya karatu, ya san me yake wajiba qabla ziwaj wa ba'da ziwaj. Me ya kamata mutum yayi gabanin yayi aure, sannan me ya kamata mutum yayi bayan yayi aure. Akwai abubuwan da ya kamata duk mutum yayi kafin yayi aure, kuma akwai abun da ya kamata kai bayan kai aure. Mafi girman al'amari da ya kamata mutum ya kiyaye kafin yayi aure abu guda biyar ne. A takaicin takaitawa, abu biyar ya kamata duk mutum yayi kafin yayi aure guda biyar kinnan. Kana kuskuren yin ɗaya daga ciki, to za ka yi nadama da ikon Allah subhanahu wa ta'ala. Abu na farin, idan ka ga yariya kana so kuskure ne ka tare ta kai mata magana, akwai buƙatar kafin ka shaida ma kowa, to ya zamanto ka shawarci ubangijinka tsakaninka da wannan yariyar, akwai alkhairi ko babu alkhairi. Sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam Abdullahi dan Abbas ne ko dan Masud yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana karantar da mu istikhara kamar yadda yake karantar da mu daga cikin surori na alqur'ani mai girma. Ka iya bai wa ubangiji zabi, shin akwai alkhairi tsakaninka da ita ko babu alkhairi? Shi Allah ya halicce ka, ya halicce ta, ya san abin da ya dace da kai, ya san abin da ya dace da ita. Dan haka idan ka bai wa Allah zabi, to in kun dace wa juna sai Allah ya tabbatar daman ka bashi zabi. Amma in ka dogara da zabinka, to wallahi za ka wahala. Ina fatan mun fahimta. Kaka abu na farin, idan ka ga yariya, to na farkon ma ba kowace yariya ake istikhara a kanta ba. Ba kowace yariya ba ce ake tsayawa a ɓata lokaci a istikhara da ita. Na farin, wacce ya kamata ka nema, shi ne nukta ta farin. Abu na farin, wacce za ta zama uwar ‘ya’yanka gabanin aje istikhara. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu cewa tunkahul mar'atu li arba'in, limaliha wa li jamaliha wa li hasbiha wa li diniha. Ana aure mace dan abu guda hudu: limaliha, dan dukiyarta; wa li jamaliha, dan kyawunta; wa li hasbiha, dan dangantakarta; wa li diniha, dan addininta. Sai ce fanfar bi zati din tarbati yadaka. In kana son ka more rayuwa, in ka tashi aure, ka aure mace mai addini, inji Annabi Muhammad. Daka na farko wanda ya kamata ka kalla, to abin na farko da za ka yi ka dubi addinin mace. To ya ake gane addinin mace? Ta hanya guda biyu, inji malamai. Suwaye iyayenta, ya alakata da Allah subhanahu wa ta'ala? Suwaye abokananta? Ta wannan hanyar ka gama bincike. Ko kuma za, waye mahaifinta, waye mahaifiyarta? Shin mutumin kirki abin kwatance ne a cikin al'umma? Mutumin kirki ne? Mahaifiyar mutumin kirki ce? Uban shi ke tsaye a gidan ko uwarsa ke tsaye a cikin gidan? Dan kai ka kuskura ka auro diyar mace, za ka wahala a rayuwa. In ka auro diyar mace, wallahi ganga turu sai ka kaduwa. In za ka tashi ka auri iyagun namiji, wanda kuma ake cewa namiji wanda ya tsaye a gidansa, kuma ka dibi alaƙata da Allah, tana da karatu, tana zuwa karatu, tana zuwa islamiyya. Sannan kuma suwaye ƙawayenta? To tanan ake gane addinin mutum. Yana da wuya mutumin kirki ya dinga abota da mutanen banza, yana da wuya mutumin kirki ya dinga matse mutumin banza, ko da ko kuna abota nesa da nesa, haka ne? To idan mutum ne yarki, za ka ga mafi yayin abokananta su ma mutanen kirki ne. Amma in ka kuskura ka auro ƴar banza bakwai, to wallahi kai ka so kanka. Da haka bayan ka dubi mace, abu na biyu sai ka duba sai ka je istikhara ka ganta ta yi maka to sai ka bai wa Allah zabi bayan ka bai wa Allah zabi to kuma sai a je gaba ta uku shine shawara sai ka shawarci ma abuta khibra a cikin aure game da sha'aninta ina fatar mun fahimta bayan ka yi shawara abu na hudu ba tafiya za ka yi ka tare ta ba kuma za ka je ka ga mahaifinta ne ya baka damar ka ganta ku zauna ka arzada kanka kamar kai yanzu kamar haja ce za ka tallata kanka gunta in ta in ka yi mata to kuma shi kenan daga nan sai a ci gaba da tattauna in ba ta yi ba ka yi ba to kuma kakka tilasta a baka ita da haka za ka ga mahaifinta ne ko waliyinta wanda yake tsaye a kanta shi kuma wajen tafiya wajen turawa a gano mahaifi an baka damar za ka iya zuwa da kanka ba rashin kunya ba ne za ka iya tura babanka ko yayanka ko kadan babanka ko kuma wani amininka duka za ka tura kuma za ka iya zuwa da kanka kai da karan kanka za ka iya zuwa ina fatar mun fahimta to idan ka tura wannan shi ne gaba ta nawa ta hudu kenan ko ka tura wakili gaba ta biyar to kuma sai a kiyaye ka'ida ta neman aure akwai ka'ida ta neman aure shine ka daina zuwa neman aure da dare ka daina zuwa hira da dare ka dinga zuwa da rana kuma sannan a bi'ar mu da al'ada idan mutum zai je wajen yariya fira zance to da dare yake tafiya to tsakani da Allah akwai yaudara cikin al'amarin akwai yaudara ka zo da rana kawai ta ganka ka ganta to kuma in zaka ganta kin akwai ka'ida aka ce ba laifi ka ganta a tufafin da take iya zama da su cikin gidansu shi ma wannan lokacin kadai daga nan kuma duk in zaka zo zance ya zan faralun ta sanya hijabi ko da ko an kai kudin auren in dai ba daura ba bai halitta ka ganta babu hijabi ku kiyaye fa da kyau ko da an kai kudin auren ka kai kudi ka yi dotekinta a kai yarba batu da ke fada ka kai dot to wannan bai baka damar ka zauna daga kai sai ita haramun ne sai an samu na ukunku sannan kuma bai halitta ta zauna gaban ka babu hijabi haramun ne sannan kuma bai halitta ka dauki ta samu mashin kuyawo haramun ne ko da an kai kudin aure ku wallahi da wannan nake so in ja hankali iyayen yara wallahi ku yi takatsantsa mazan yanzu ba imani gare su ba duka ba wasu daga ciki mutum da dama sun labe da kai dot cikin suka lalata yari kuma aka fasa aure kaga yariya ta shiga cikin damuwa ita ta san abin da aka yi wallahi ta san abin da ya faru da aka daina barin yara su a bar a daina bari ana keɓancewa da juna su biyu a dinga sa shamaki kuma a dinga iyakance kuma ya zamanto hatta fira da wasu malamai suna ganin amma a marhala ta khitaba daga cikin su akwai Uthaymin alaihi rahmatullahi ta'ala yace baya ganin dacewar dan kana son mace da aure ka saya mata wayar salula kuskure ne laifi ne a musulunci yace hatta firan ma katta da wuce in min in ma za a danyi in ta kama an kai rutkin to kan a dauki dogon lokaci wallahi yanzu akwai masu kwana suna zance da yariya kaga mutun ya kwan tun daga ban desert har akai desert dubatan suna surutu sai ka san akwai iskin da take wannan alamar me yake karantar da ita ba wani karatu ake ba tilawa fa ake ba Allah ya rufa mana asiri to wannan su ne ka'ida guda biyar da ya kamata mutum ya kiyaye gabanin aure abu na farin waye za ka aura abu na biyu ka yi istikhara abu na uku ka yi shawara abu na hudu ka tura a neman maka izinin ganin ta kakka ganta a hanya kakka san a neman ka lambar wayarta abu na biyar shine a kiyaye doka da oda ta neman aure to idan kai wannan da ikon Allah ana sa ran Allah zai sa albarka cikin aurenka kuma har abada ba za ka yi nadama ba amma idan mutum ya bantare hanya ɗaya daga cikin wannan to akwai barazana a rayuwar aurensa mai ɗimbin yawa Allah ya kare mu to kuma wannan abin da ya kamata kowa ya sani kafin aure to sai bayan aure kuma karatun zai zo mana musamman ya kamata mutum ya sani bayan ya yi aure Allah ya datar da mu jama'a mun fahimci karatun aiko Allah subhanahu wataala ya sa mu gyara مالك الحديث السابع وتسعون بعد المئتين حديث نتأريب لتسعين دبقوي أنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه daga Abdullahi dan Mas'ud, Allah ya ƙara masa yarda, kala ya ce, kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam cewa, ya ma'ashar shabab, man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj, ya ku taron samari, idan aka ce ash-shabab, ma'ashar ta ce ta'ifa, wata tawaga wadda ba a iya siffanta su, tana da yawan gaske, to ya ku taron samari, man istata'a minkum al-ba'a, duk wanda ya mallaki yake da iko akan al-ba'a. To me al-ba'a? Masu suka ce al-ba'a ana nufin ababe kamar haka, qawli mabtirin jaye na al-ba'a, wanda ya haɗa abu guda hudu, wanda ya haɗa ababe guda hudu, to ya haɗa al-ba'a. Na farin, kana da wurin zama ko kuma za ka iya ɗaukar haya, ɗaya kenan ko? Na biyu, za ka iya ciyar da mace, kana da sana'a da za ka iya ciyar da ita alal aƙalli so uku a wuni, biyu kenan ko? Na uku, sannan kuma za ka iya ɗaukar larura ta taɗiya mace, a wanda ya shafi tufatarwa da kula da magani, ina fatar mun fahimta, da fidda mata kewa. Abu na huɗu kuma, za ka iya biya mata buƙata ta hanyar jima'i. Duk wanda ya mallaki wannan guda huɗun, to ya samu alba'a. Muka ce na fari shi ne kana da wurin da za ka zauna da ita, ko gidanka ko gidan haya za ka iya. Na biyu, sannan kuma kana da abin da ya shafi kasuwanci, jarin za ka iya kula da ita, ciyar da ita alal aqal, ka ba ta abinci so nawa, so uku a wuni. Na uku, ka mallaki watan iya kula da larurata ta hanyar lafiya, kula da lafiya da abin da ya shafi tufafinta, da abin da ya shafi mu'amalar ta diya mace abin take da bukata gwargwadon hali. Na ƙarshe kuma shi ne, za ka iya gamsar da ita ta hanyar jima'i. To duk wanda ya mallaki wannan abin, to annabin Allah ce falyatazawwaj, ya yi gaggawa, falyatazawwaj, ya yi gaggawan yin arme. Kana da wannan guda hudun, to ka yi gaggawa zuwa yin aure. Mun bayyana, to me yasa annabi ce a yi gaggawa zuwa aure? Sai ce, fa innahu aghaddu lil basar, shi yin auren yana katange mutum da kallon haramun, bi ma'ana yana sanya idanun mutum su shamake da kallon matan da ba dashi ba. Idan mutum na da mata, in dai ba mata ta bata sunanta mata ba, kusan akwai matan da suna rakiya ne, akwai ƴan rakiyar wanda mun rako mata ne, ba mata ba ne wallahi. Mijin yana haƙuri da su ne ko da ita, saboda hali na larura na talauci da ya masa kakaki, da ba yadda ya iya yi, dole ya haƙura da ita. Amma shi ne na wallahi, yau da ana cewa wani in aka baka miliyon mi za ka yi, abu na farin arme zai cewa, saboda ba ta amshi sunanta na mace ba. To idan mutum yana da matar aure, kuma matar ta kiyaye, sannan kuma shi ma ba sa kayan ka mota ba ne, tarar ke buga shida, to ba yadda za shi ya kula idanu da kallon matan da ba nashi ba, domin kange idanu da kallon mata wajibi ne a musulunci, kamar da Allah ya ce, wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum, ka faɗa wa su masu imani maza su kiyaye gare su, kauda ganinku da kallon haramun. Annabi ce, la tattabi'u nadratan nadra fa inna lakal ula, kakku kura wa mace idanu, ka kura wa mace kana kallon mace, ka kura, annabi ce kakku wannan, fa inna lakal ula, ta dan biyo kai ku ka dan ib, to an wuce shikenan, amma kakka saki abinda zai biyo ba cikin haranci za a yi, amma kallon farko kan ba laifi, amma ka kure mata idanu, to rada ce ai kallo guda aka ce bisa sunna, sai tun daga wancan titi har ƙarshen titi duk ya kallace ta, kuma kallo ɗaya ne wannan, wannan yanzu kan ji ne ba kallo ɗaya bane. Allah ya rubba mana asiri, Allah ya yafe mana. To kaga yin aure yana sa mutum ya rage kallon mata, dan yan akwai zinubi a ciki, kallon mata zinar idanu, ci kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ya faɗa, sai ce wa ahsanu lil farj, sannan kuma yana katange farjin mutum da abukawa cikin musiba ta zina, domin kallo shi ke kawo zina. Masu ke cewa abun da ke kawo zina abu guda hudu ne, abu na farin annazuru, kallo, wabtisamun, sai a dinga murmushi, ana dan murmushi, in ka ganta ta ganga sai ana dan murmushi, watahiyatu, sai kuma a fara gaidawa, famau idin kuma sai haduwa, sai yar deve waliqa'un kuma sai haduwar. To kaga abinda duke jayo zina ummul abafikin shine yin kallo. To in ba a kalla ba ba a yi da za a yi afka cikin musiba ta mi ta zina. Shi yasa mu ji tsoron Allah mu rage kalle kalle musamman ɗan kasuwa. Wannan musibar ta fi kowa yawa cikin ɗan kasuwa. Eh, kaga mutum ya aje shago duk bakin kujera bakin shago duk wanda ta biyo da tafiyar ta da ko wallahi yanzu akwai ɗan kasuwa da tafiyar mace ma sun sanya ta ai haka take tafiya. Kaji mina wanda mina bicci ne wallahi. Wallahi mina bicci ne. Allah ya rufa mana asiri. Wa ahsanu lil farj ina katange mutum ga abkawa cikin musiba ta mi ta zina. Sai to wa man lam yastati duk wanda bai da hali na yin aure bai mallaki alba'a ba ko ga gidan sawa amma bai iya ci da mace bai da sana'a wala Allah mutuwa kai akar masa gidan garo bai da shi da gida amma bai iya ciyar da ita kuma yana da lafiya da zai biya wata bukata. To kaga nan ba a cewa zai dole ta yi aure saboda ciyar wajibi ce. A ciyar da ita wajibi ne, ko da ko mutum ya yi auren in aka gano bai iya ciyarwa ya zan wajibi alkali ya raba aure. Ya zan wajibi alkali ya raba aure. Abinda malaman fiqh suka ce lokacin da mutum ciyarwa take sabga a kansa shine a lokacin da matar ta hana ya dinga saduwa da ta kuma lafiyar ta kalau. To dan ciyarwa ta faru a kanta a kaulin wasu malaman fiqh. Ina fatar mun fahimci karatun. Da haka duk wanda bai da halin yin aure to fa alaihi bisawm. Annabin Allah ya ce to ga shawara saboda akatai abun nan a kawo kariya wa dan Annabi Adam. To Annabi ya ce fa alaihi bisawm, wasiyar manzon Allah yake masa to shine ya dinga yin azumi. Duk wanda bai iya da halin yin aure to Annabi ya ce fa alaihi bisawm, ga wata hanya mafita da za ta dan haffafa masa ta rage masa shawa shine yin azumi. Domin sai ciki ya cika shawa take mi take tasowa ko to in ana jin yiwa babu zancen ba zancen shawa. Ina fatar mu fahimta. Daga barin cin abinci yana raunar da jiki ta hanyar mutum ya buƙaci iya mace sai ta fa innahu lahu wija, yin aure yin azumin wani garkuwa ce gare sa ta abkawa ta tasowa shawa. Idan mutum yana yin azumi to yana kare lagon shawar sani. Mun bacci karatun azumi rashin cin abinci yana kare lagon shawar mutum. To sai Annabi ya ce mutum ya dinga yin azumi. Wannan hadisi malam suka ce yana karantar da mu darussa kamar haka. Darasin farin ana zaburar da matasa cewa a tashi zuwa yin aure. In za a yi aure kuma a yi da niyya ta Allah subhanahu wa ta'ala, ba dan shawa ba ko dan naga aboki na kusa. Yanzu auren yaran yanzu ko auren naga ana yi ne, ni ma bari in yi. Kai ruwanka ba sai shiga wanka ba ka ce za ka abin nan. Mafiya yawan wasu daga cikin matasan yanzu suke auren wallahi ba sun kai yin auren ba ne. Naga wane ya yi, ni ma sai na yi. Ba aure dan naga wane ya yi. In ka sa kanka gasar duk abun da wane ya sai ka yi, ka ɗauko hanyar halakar da kanka wallahi. Ka wadatu da abun da Allah ya baka kawai in lokacin ka ya za ka yi. Amma idan ka kai ka cika sharuɗa da hali to kau ka je ka yi aure, ga shawar ga kuɗin ga gidan wurin sawa to kuma ka je ka yi aure, kau ka je zuwa yin aure. Ina ba da mu fahimta. Kau mutum in kana ba dan ka tara sadakin ka ba kau ka ce za ka yi aure, a'a. Aure ba sadakin kai ne aure ba, musamman ga lokacin fa yanzu kai tsammanin wai dan gane da sakudin sadaki kawai shike za kan kare. Ina yaro bai san wuta ba sai ya taka sai ka shiga zaka gane cewa ashe al'amarin azimun ne. Abu na biyu daga cikin abinda hadisi yake karantar da mu shine an kira matasa zuwa ga yin aure, khitabin kamar wasa ne amma bai takaita a matasan ba. Me yasa Annabi ya ma asharar shabab, ya ku taron samari? Saboda su matasan su suke cikin lokacin shawar tana musu rawa a kai, shawar tana damuwarsu. Ya sa manzar san ya kira matasa. Amma haddaci zawa ba an ce mutum ya zauna ba ne, inda da halin to kuma kai auren shi ne mafi alkhairi. Sannan kuma an karantar da mu cewa ashe rishin kallon mata haramun ne a musulunci, kallon mata haramun ne. Kuma hadisin yana karantar da mu cewa duk wanda bai da ikon yin auren, to ga hanya ta ya karya lagon shawarsa, shi ne ya dinga yin azumi. Mutum ya dinga yin azumi, kuma ya raba kansa da cin ababe masu ƙara shawa. Akwai abincin da likitoci sun tabbatar a likitance yana ƙara shawa, daga ciki akwai zuma, shan zuma yana ƙara shawa ƙwarai da gaske. Akwai madara, shan madara yana ƙara shawa ƙwarai da gaske. Mun ba ci karatun shan zuma yana ƙara shawa, shan madara yana ƙara shawa, da makamantan abinci masu gina jiki ƙwarai da gaske suna cikin abin da ke ƙara shawa. Sai mutum ya sai ya kiyaye, sai ka dinga ɗan haffafa wa kanka. To matsala a nan tambaya, to wanda bai da kuɗin yin auren kuma, to shi yanzu kuma yana da shawa amma bai da kuɗin yin aure, to zai iya yin rance kamar kana iya kai rance? Duk da mun san akwai ana aure ka annai sadaki zamanto ana aure a bashi, amma shin ya dace ya halitta in je in ganka in ce wani ranto min jika 200 zan na ga wata zaura mu daidaita da ita? Ya halitta ko bai halitta ba? Wannan matsalar ta mutum ya yi rance ya yi aure, malamai sun yi ɗan ƙara wa juna karatu a kai, amma dai abinda yake ƙauli mafi rinjaye ƙur'anin ya karantar da mu. Allah ce wal yasta'fifu alladhina la yajiduna nikahan hatta yughnihumullahu min fadlihi. Duk wanda Allah bai yassare ma ba, wanda yake talaka bai da halin yin aure, to Allah ya ce ya kame kansa. In ka san ka da hanyar biya to ba da yi, amma in ka san baka da hanyar biya to sai ka zo ka bari ba sa ka dole ba. To idan mutum shawar kuma te masa yawa, kuma bai da hanyar da zai tara kuɗin sadaki, amma fa zai iya ciyar da mace, ku lura da kyau, zai iya ciyar da ita, amma matsalar shi ya tara kuɗi. Zai iya ta yi buga-buga a kawo abinci a ciki, amma ya tara kuɗi ya kai sadaki, shi bai da wata hanyar. Kuma Allah ya jarrabe shi da matsananciyar shawa, to ya za a yi? Wannan su ne Allah ce wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa ima'ikum in yakunu fuqara yughnihumullahu min fadlihi. Daga irin wannan kawai ana ajo, ya halitta ai ajo a tattara kuɗi a masa aure saboda gudun fitina. Da yan kuka bashi ba aure zai lalata muku ayyanku ne da matanku, ko to su gudun fitina, musamman ma mutum ya fara yankewa yake ba, aka fara gani ya fara sakin layi, to sai a taro shi. Wannan abin da ba a yi kenan yanzu, ko sai a bar mutum sai ya luwace, sai a mutum sai ka haukace, kuma sai a ce ai an nemo malamai, kuma da a ko hanyar da ya kamata a bi. Wallahi mu ji tsoron Allah. Alhadithu thamin wa tis'una ba'da al-mi'ati, ba na ce wa ta mutane arbi ba. In mutum yana iya cirwa ana iya a tallafa masa yayi auren ba ne. An Anas bin Malik radiyallahu an anna nafaran min ashabin nabi sallam sa'alu azwajan nabi sallallahu alayhi wa sallam an amalihi fi sirr. Daga Anas bin Malik Allah ya kara masa yarda, yace wasu daga cikin jama'a, idan ka ce annafru ana nihin wasu tawaga, annafru tawaga wanda basu kai goma ba ko zuwa goma, to sun zo gidan annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, saboda kwadayin su san sha'anin ibadar annabin Allah su yi koyi da shi. Tunda Allah ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, sai suka tabi manzo matan annabin Allah an amalihi fi sirri, game da aikin da annabi ke cikin sirri wanda ba kowa ya sani ba, su matan sun fi kowa kusa da annabin Allah, to su gaya musu ya rayuwar annabi in ya waro al'umma. Fa qala ba'duhum, da suka zo sai aka ba su labari ga irin yadda manzon Allah yake yana kaza yana kaza na ibada, sai wani yake cewa daga cikin su la atazawwaju nisa, wane in har annabin Allah da Allah ya gafarta ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhara yake irin wannan ibada, ni da ban kai sa ba kuma ina wasa, to tsakani da Allah aure akwai shagaltarwa, akwai bukatar wani ka kullu tabara cikin gida ka tanye ta fira kusan abin da maza ba sa yi kenan ko mu ba cika yi ba musamman ma ustazai da malamai ba suka tanye ba tun sayi da kullu ana majalisin karatu shi yasa kaga matar dan siyasa da matar likita da matar malami ko sai kawai sai ta nemi Allah ta dinga rabbana afrig alaina sabran wa thabbit aqdamana eh saboda akwai jidali sai ka kamar bai da lokacin ki kwalkwata to yace mata sha'anin su akwai bukatar ka ba su lokaci to shi in ya tsaya ba ta lokaci zai za ta rage masa lokacin ibada da ka tunda haka ne shi bai zai aure ma kwatkwata ba ma shi ba ruwa ne ba mata ba zai yi auren ba kwatkwata laika harfin nafi ce yace la atazawwajun nisa wa qala ba'dun wani yace la akulu laham nifa daga yau ba ma cin nama wani jin ai cin nama dadi ke kawo cin nama ko haka ne in kaga ana ci a cin nama to ana cikin jin dadi ne to saboda fuskantar kiyama da sha'anin tashin sha'anin hisabi to shi kawai sai ga kawai ba ma ruwa ne da wani jin dadin rayuwar duniya ma har ya koma yana cin nama har a koma yanzu ana brushet ana wacece gashi kawai ga wannan duka wani jin dadi na duniya zai sa ya rudu da kai ka manta da lahirarka sai ya musa ka manta da lahira ka kasa yin aiki dan gobe kiyama yace shi namu ma bai ci balantana ya ji dadin duniya ya tuna da duniyar sai rokun yace la anamu ala firashin wa qala ba'duhum sai suka ce ni kuma daga yanzu bazan kara barci ba saman gado bazan kara barci ba saman gado shi saman abin shimfida ayi shimfida ma bazai kwanta bazai dinga kwantawa kasa saboda tana da azabar kabari da zaman cikin kabari da rayuwa a kabari kaga gwara ma ya saba tun kafin ya je ko sai ji to shi haka zai ibadarsa ai ka san manzo sallallahu alaihi wasallam shi ma na sunna ta wani lokaci ya kwana a saman shimfida saman gado wani lokaci saman tabarma ya sauka kasa ya sauka akwai hikima da darasi a cikin kwarai da gaske wallahi ka kwanta kasa kabar matala kabar kaza ko mu kasa ka kwanta wallahi inna fi dhalika la ibra ana dokar darasi mai dimbin yawa musamman da Allah ubutana da Allah ya baiwa wadata ka jima baka wahala ba to akwai bukata ka dinga dan tahiya kuma ka dan nemi wani wuri ka kwanta kaga wasu bayan Allah fa tawar ma tace mayafin su tawar ma tace mayafin su kuma wata ran fa za a sa ka cikin kabarin ba wannan shifidar gaba daya kuma za ka yi shekaru a ciki fa balagha annabiyyu sallallahu alaihi wasallam sai labari ya kai wajen manzon sallam cewa ga abin da ya faru wasu zo gidansa sun abin nan kaji abin da ya faru jin haka ke da wuya sai annabi ya kasa zama a gida sai ya fito saboda a tarbiyyantar da al'umma a karantar da su yana fitowa sai shiga masallaci fa hamidallahu wa athna alayhi yawa Allah godiya ya jinjina wa Allah subhanahu wa ta'ala wa qala sai yake cewa ma balu aqwamin qalu kaza wa kaza me yasa wasu mutane suke fadar kaza da kaza me yasa ne wasu mutane da wace irin abun nan ce jara'a karfin hali zai ja su zuwa ga fadin kaza da kaza cewa ba za ka yi aure ba za ka ci nama ba za ka kwana saman gado ba me ya kawo wannan sai ce lakinni a wata ruwa yake cewa amma inni attaqakum wa akhshakum lillah yace kun dai san nafi ku jin tsoron Allah ko kuma nafi ku takawa yo waye shine uban kowa a wannan bangaren yace nafi ku jin tsoron Allah kuma nafi ku sanin waye Allah sai yake cewa lakinni usalli wa anam ina yin sallar dare sannan kuma ina yin barci ina yin sallar dare kuma ina yin barci ashe kaga wancan wanda yace ba zai kwanta saman matala ba gudun kariyar rasul kiyamul layli to bo yanzu kiyamul layli fa dai har aramun ma daga azumi sai azumi har aramun ma daga azumi sai azumi Allah rabbu sai wanda Allah ya sani ta ba ga bane Allah rabbu muna asiri ai wallahi da zaka doki fadar Allah da yake cewa manzo sallam ya ayyuhal muzammil qumil layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi warattilil qur'ana tartila in ka dauki wannan ayoyin ina mai rantsi maka da Allah in zaka yi tadabburin sa ko a wannan wasu suka ce akwai abun doka na durus game da sha'anin kiyamul layli tahi cikin dare Allah yana son ya karantar da manzon Allah wasu ababe, to akwai abun da in kana son ka taka matakin a rayuwar ka same sa dole sai kira kiyamul layli, dole sai ta tashi a dare. Turidu an-najaha wa lam taslik masilakahu inna as-safidata la tajri ala al-yabasi taramul izza tanamu laylan wa man talaba al-ula sahira al-layali. Duk mai son yin zanwa ne mala sai an ci dare, sai an ci dare. To ya ce annabi to usalli wa anamu, ina yin sallah gwargwadon abin da Allah ya kaddara na yi, kuma sai na kwanta na yi barci. Wa asumu wa uftir, sannan kuma ina yin azumi, kuma ina ci in yi azumi kuma in ci wani lokaci. Aisha take cewa wani lokaci idan annabi ya fara yin azumi sai mu tsammana ma ba zai aje ba, in ya aje kuma sai mu tsammana buka ya warma azumin nafila. Kaka mena wa kanka, wani ya ce manzo Allah shi zai dinga azumi kullu, annabi ce a'a, ya ce manzo Allah to a wata kan, annabi ce a'a, mun karanta hadisin a baya, laji masa karshe dai khairu siyam siyamu daud, mafi alkhairin azumi kai azumi annabi daud, yau ka ci gobe ka sha, yau ka ci gobe ka sha, yau kai azumi gobe ka sha, yau da azumi gobe ka sha, to wannan ba laifi, amma ka rike kai kullun azumi. To kuma wannan ba karantar manzon Allah bace sallallahu alaihi wasallam, yace wa atazawwaju nisa, sannan kuma ina auren mata. Kun gane gani da mata a gida, annabin Allah yana aure, kaga saboda ayi karantar da mu auren fa sai da aure guda 11, tara sun zauna a gida lokaci guda, tara suka yi zamani guda a gida guda, biyun suka rasu kafin mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kaga annabi ce ni ma ina auren mata, sace fa man raghiba an sunnati, duk wanda baya kwadayi game da sunnata to fa laysa minni, baya cikin mabiyana. Duk wanda baya kwadayin yaraya sunnata to baya daga cikin mabiyana, baya cikin tawagata. Ko kun bai karatun, to kaga ainan annabi ya ambaci abu guda nawa, guda uku, yana yin sallar dare, yana yin mi, sannan kuma yana yin azumi, sannan kuma yana yin aure. To mu yanzu cikin wannan sunnar duka wanda muka rike, wanda kowa ya fi kauna ta ci ta arme, ta ce babbar sunna da kada an ce sunna ce, shi azumin nafila ba sunna ba ce, qiyamul layl ba sunna ba ce, shi aure shi ne kawai sunna, saboda shi ma akwai manufa lazzi da ake samu a rayuwa. Hadisin yana karantar da mu ababe kamar haka, jama'a yadda sahabbai suke son alkhairi da kuma kwadayinsu akan koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Abu Nabi yana shari'an nan ta musulunci take karantar da mu sauwaƙawa addinin musulunci, akwai sauƙi, kaga mutum yana wahala shi ya ja ma kansa. Abu na uku, alkhairi da albarka yana cikin koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Abu na gaba, barin jin daɗin rayuwar duniya, mutum ya yanke makansa gaba ɗaya jin daɗin rayuwar duniya, baya cikin koyi da annabi, baya cikin sunnar manzon Allah, mutum ya raba kansa ce shi kawai shi wai tsabar zuhud, kana kuɗi ka shiga mota ka ce a zuhud, ka ƙi hawa mota, wannan ba zuhud ba ne, tsauri ne. Kana kuɗi ka ci nama ka ce a zuhud, ai sahabbai kai annabi shi kai ne ci yake da ransa, wallahi sallallahu alaihi wasallam sahabbai ci suke da ransu. Zuhudu shi ne ka gudani abinda Allah ya haranta, shi ne zuhudu kawai, ka yi tsantseni akan abinda Allah ya haranta, amma duk abinda Allah ya halitta maka to gwangwaron ka more rayuwarka. Wala tansa nasibaka minad dunya, inji Allah, qul man harrama zinata Allahi allati akhraja li ibadihi wat tayyibati minar rizq qul hiya lil ladina amanu fil hayatid dunya. Daga dunya ma Allah ya ce mu more, in Allah ya baka cikaci mai kyau, ka sha mai kyau, ka sa mai kyau, ka taka mota mai kyau ko abun hawa mai kyau, kuma ka aure mata masu kyau ba illa bace, amma ba masu kyau in nace kyau ba dai kyau na sura ba, kyau na hali, kyau na dabi'a shi nake ni, ba kyau na jiki ba. Ina ba dan duk kyawun mace tana yin wata shi daga baya a gidanka ko shekara da kaga gaba ta sauya, gaba tana sauyawa. Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da حديثنا قبا حديثنا داري يوتس إن دترى أنا سعد بن أبي وقاص قال سعد بن أبي وقاص الله أرى مصدك شوى رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان ابن مضعون التبتل ولو أذن لنا ولو أذن له لاختصينا يجي النبي الله صلى الله عليه وسلم يا ميدو عثمان بن مضعون akan tafarki gode bi majejeci akan hanya nagartacciya Usman dan Mazun daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne tsabar bautar Allah da fuskantar alkiyama duka ya nemi da ya rubu da jin dadin duniya sai yazo wajen manzon Allah yake neman izinin annabin Allah cewa annabi ya bashi dama kashi aure annabin Allah ya bashi damar ya rabu da mata kada yayi aure ina batar mu fahimta to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya maido shi a gode bai madaidaci akan hanya nagartacciya in ba auren ana haihuwa inna ba ayi auren ba ana haihuwar ka kai ba ka son ka haifa ne jawabin fahimta sannan kuma in kowa yace zai je ya ta zuhudu ya ta bautar Allah to su matan wazawar masu aljannu ko malaiku su ne malaiku ba su da bukata da matan in kowa yace shikenan zai ta zuhudu kawai sallar dare azumi ba mai aure to su matan da ake aihuwa wazawar bar wasu ko kuma cikaratin to sai manzo Allah ya dawo da shi akan tafarki idan ka ce at-tabattul shine yankewa daga yin aure mutun ya yanke yin aure ashe zaka cewa Maryam na Maryam uwar Annabi Isa al-Batul ba wuce ke ta batula ko ga ya ce batula wanda ta yanke alaka da yin aure wanda ta yanke kanta ba ita ba aure batul kuma namijin da ya yanke alaka da yin aure to sai Sa'ad dan Abi Waqqas yake cewa walau azina lahu yace wallahi da Annabi ya baiwa Usman dama na kadi yayi aure lakhtasaina yace da mun daddake kawunan mu kun bai ci karatun ai mun san da daga ko da sun fitar da zama a maza da ai rago idan rago ba ana daddake rago ba me kaya sai a mai da shi zaman to baya da amfani yace to da annabin Allah ya baiwa Usman dan Mazun damar kada yayi aure saboda tsabar ibada mu in muka tashi yi ta gaske zamu je gaba dai mu mai da kawunan mu zagagu ba mu da shawa gaba daya amma sai annabin Allah ya hana saboda cikin aure akwai alkhairi da dama a cikin aure wallahi mutum bai gane aure yana da alkhairi akwai albarka cikin aure malam sai in ka jima baka yi aure ba kai yisa ka zo ka iske komi sabo kuma komi dan ka aka kashi ɗakin gaba ɗaya ya canza kala malam ga an gidansu ba taɓa saya mata katifar kwana ba wallahi sai saboda kai kuma katifar ma ɗa biyu za a kama ka wani wurin ma har ɗa uku ake kai ga dara ruwa bitik ga wasu koban nan an gyara can an gyara nan an dafa can an makala nan kuma ga ita gutun an ka an aje gaban ka ta ci kulliya da ado komi yana ƙanshi ita ƙanshi ɗakin ƙamshin lokacin zaka ji an rawaina tabarakal fa tabarakallahu ahsadul khaliqina wallahi alazim ai malam mata sun yi gobranci musiba ce to Allah ya kawo lokaci la aure akwai natsuwa wa min ayati yace an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wallahi malam Allah bai taba halirta wani abu ba da yake sai ta da namiji ya sa masa hankali kamar mace Allah bai taba halittar wani abu da yake sa namiji ya shiga cikin tetayin kansa ba ya gane rayuwar nan ya miƙu ya yi hankali kamar diya mace kai sai wa ruddiyar ka ce fa wa ruddiyar ka za ta dinga baka umarni wallahi wa ruddiyar ka fa ka haife ta aifa ka haife ta wallahi kawai sai ka zo ka cire babban riga ta ce ina wallahi dole alaje ka fita wallahi kawai tana bukatar waina dole ka je ka nemi waina Allah sai ka da ce ina ai na ce ka biyo da gizo ka ce ban ji ba ai hakuri bari in je in kawo kuma dole ka je ka kawo Allah ya kara wa annabi salati shi ya karanta dan wayin auren da aka ka tashi zuwa yin aure ka zo ka zauna ka kalli ta za a baka lada ta kalli ka za a baka lada ta yi maka abinci ta samu lada ka kawo abincin a baka lada ko kuma ta ka saya mata tufafi a baka lada kai ka dauko ta waje ka kama hannunta ku fito kuna shan iska wallahi sai an baka lada ga hadisi annabin Allah ne aka gayyata cin abinci ya tambaya wai ni da wa zan zo aka ce kai kare ya rasulullah ya ce in dai shi kai ne ba zai zo ba aka ce sai da wa ta sai da Aisha in dai ba zai je in dai shi kai zai ta kamar goro to ba zai je ba shayar da ma iyali ne eh kuma akwai abin da muka rasa a cikin al'ummar mu shine tsakani da Allah muna kashe matan wallahi muke tsufa da matan mu da wuri ai alal aqal akwai littafin da ya kamata duk mutun yayi aure ya kamata a sauke maka su kakin a kai maka amarya eh kakin a kai maka amarya akwai littafin da ya kamata mutun ya karanta irin su adabu zifaf na Uthaymeen yayi mukhtasar kinsa akwai sura diyawa akwai wannan littafin na Ibn al-Qayyim al-Jawziyya Rawdatul Muhibbi wa Nuzhatul Mushtaqin malan ka kalla ka ga yadda ake soyayya eh ka kalla ka ga tsantsar soyayya ka fa duk duniya ba wanda kai manzo Allah ya soyayya duk duniya kaga dai tsabar soyayyar shugaban halitta wa iyalinsa in zai ci abinci da su yake cin abinci dai kenan ko abin sha ma in za a sha ba a sha kowa ko da nashi kauyanci ne mu yanzu kaga bature dake ba kauye sai yayi ɗan asatkin ne ɗan kashkalatul asai abinci daban-daban kauyanci ne ci tare yayi dadi eh kuma a ci da koyar daya ka ba ta ta baka mala ai zaka ga da rayuwar tayi wallahi eh ka sa mata abincin da sa maka sai ga ru ashe yanzu kai ma da kiba kake kai ma bil ai ba karami kake ba annabin Allah in ya tashi sharruwa diba yake a ina ta dora labbanta ai ana garewa saboda mata suna shafa wani abu a baki ko to sai daidai nan yake dora wannan abun yana sa mata su ji dadi ko kuma ci karatun fita ma zai kai ka dibi tsabar ibada fa sallah manzon Allah zai sallan nan da zake farilla in yayi arwalla wallahi baya hita haka sai ya lallabo ya ga daga cikin mata sai ya mata bizu ya wuce masallaci zai je masallaci sai ya mata sai bizu ba sallallahu alaihi wasallam kuma in zai shigo cikin gida sai ya tsaya bakin kofa ya kintsa ai dama abu guda uku aka ce ba a rasulun manzon Allah da aswaki da turare da abun gasu da abun gyaran kai abun caza gashi da aswaki da turare da kuma abun gyaran kai manzon Allah baya wasa da su suna tare da manzon Allah zai shigo gida zai yi aswaki zai tsaya yayi aswaki to saboda mi ai ana shirya masoyayya ta cikin gida yana ga kuma turare zai shafa sannan kuma zai gyara gashin kansa sallallahu alaihi wasallam amma shi ba duk wuri bai son karatun da ake ba bai ganewa shi kawai dai bai ganewa Allah ya rufa mu da asiri haka duk wanda Allah ya hore ma abun yin aure to kuma in kana son ka samu duk wannan abun da ake faɗa ba malam dole wa'ancan abun guda biyar kin da muka yi bayani farko ka neme su ka bi wannan ka'ida ka'ida ta fara muka ce ka san wa zaka aura dan ba kowace mace ake aura ba in ka tashi aura to annabi ya ba mu zabi yace tazawwajul wadudal waluda tazawwajul wadudal waluda ko aure mata kwararru a bangaren soyayya kanka aure bai dace ya ina ce bai dace ba yar kauye ba mata da bata waye ba cikin soyayya bata iya soyayya ba kusa akwai irin wayannan matan da wallahi ba su iya soyayya ba kaga ana kiran su dan mai gida kawai kai tsaye gayansa sudan ka Musa na Musa gaya kawai haka da abu abun ba sai wallahi ka tare da Allah akwai mata kuma akwai murako mata to tazawwajul wadud ka kawai ta kware malam wallahi alazim mata da ta kware a bangaren soyayya ina mai rantsa maka da Allah kafin ka iso a islamiya ko a shagon ka alal aqal cikin bata yi komai ta tura maka message guda biyar an rako ka bakin kofa an yi maka addu'a kana hawa mashin ko motar ka za ta maka text message ya sahibin ruhi na Allah ya tsare kai ka lafiya bayan minti biyar kuma ta tura wani da ranka ya dade da fatar an samu ka lafiya Allah amma kai ka auri bace in ka ta kira ka ba bukata kawai babu kayan miya ba ina rayuwa bace ba Allah ya rufa mu da asiri Allah ya rufa mu da asiri wallahi duk wanda zai aura ya aure wanda ta kware a soyayya
kai da ka aure Hafiza ba ta iya soyayya ba, ga wani ka aure mai hizibi biyu ta iya soyayya, da ka aure Hafiza ba ta iya soyayya ba, ga wani ka aure mai hizibi biyu ta iya soyayya. Eh, an more a haka, saboda rashin nuna soyayya a gida yana kashe namiji kwarai, yana sa mutum ya tsuwa, yana cike kadu wallahi Allah kai Allah yana sa mutum ya tsuwa, ka ganka ga kada ranka saurayin ka amma ka tsuwa, saboda kamar ba ta da nuna sentiment akan wasu kaya, ai wata za ta zo ta zaɓi maka kaya ƙanana ta ce wallahi hulan da riga ba za ka sa su ba, ƙananan kaya za ka sa, ka komo su kai ka komo jan matashi. Allah Allah ya rufa mana asiri. Babi na gaba shine babul muharramat fi nikah, matan da aka haranta wa mutum ya aura. Akwai mata da yake haramun ga mutum ya aura, alal aqal mata ne wanda musulunci ya kusan mace guda 11 wanda su haramun ne. Harancin aure ga namiji auren mace bangare guda biyu ne. Akwai matan da duka har a tashi kiyama bai halitta ka aure su, har a tashi kiyama haramun ne aure tsakaninka da su. Akwai matan da a'a an haranta maka auren su ne da wani dalili, wannan abu yana gushewa kuma sun halitta gare ka. Kun bai ci karatun matan da suke haramun gare ka har abada, akwai zumunta sannan kuma akwai sarakuta. Bangaren zumunta mace baku suke haramun gare ka ka aura, mata guda bakwai haramun ne, haramun ne, haramun ne, haramun ne ka aure su. Mace ta fari mahaifiya, haramun ne mutum ya aure mahaifiyarsa ko kuma kakarsa ko kuma kakar mamarsa, abinda ya sama haramun ne. Ɗaya kenan ko? Na biyu, ɗiyarka, ɗiyar da kai ka haifa ko ɗiyar da ɗanka ya haifa ko ɗiyarka ta haifa, haramun ne ka aure ta. Kuma ita ji kai kake nan ko? Masha Allah. Na uku, ‘yar uwarka mace ko ‘yan uwanka mata, dauke uwa guda uba guda ko uwa guda uba kowa da tashi ko kuma uba guda uwa kowa da tashi, haramun da tsakaninka da su ku yi aure. Aunar ka koyar ka kuke uwa ɗaya uba ɗaya, ba aure tsakaninka da ita. A'a, baban ku je guda amma uwa kowa da tashi, ba aure tsakaninku da ita. A'a, mama ku ce guda amma uba kowa da tashi, ba aure tsakaninku da ita, haramun ne. Sai an tashi kiyama. Na nawa kenan? Na uku. Na hudu, ɗiyan ‘yan uwanka, ɗiyan ɗiyan ƙannanka, ɗiyan ƙannanka, ɗiyan ƙannai. Na biyar, ɗiyan ‘yan uwa, ɗiyar ƙananka, ɗiyar ƙananka haramun ne ka aure ta. Ƙananka namiji, haka ɗiyar ƙaunar ka mace haramun ne ka aure ta. Ita baka aurenta kuma baka auren ɗiyar ƙananka ko ɗiyar wanka, babu aure tsakaninka da su, amma ɗiyanku suna aure. Na shida, ƙaunar mammaka, ai ƙaunar babanka ko iyayar babanka, babu aure tsakaninka da ita. Na bakwai, ƙaunar mammaka ko kuma yayar mammaka, waɗannan su ne matan da suke haramun a musulunci ka aura. Mahaifiyarka, ɗiyarka, ƙaunarka ko yayarka, ɗiyansu, ɗiyan ƙannanka mata da ɗiyan ƙannanka maza, da kuma yannan mahaifiyarka mata da kuma ƙannan mahaifinka da yannan mahaifinka mata, wannan haramun ne ka aure su. Ƙur'ani ya tabbatar da wannan ko? Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya faɗa a Ƙur'ani, ba sai mun ka ayar ba. Ya hurmata alaikum ummahatukum, ta yi bayani annisa'i kenan ko? To sai matan suke haramta wa mutum saboda auratayya, su kuma guda hudu ne. Ummahatuz zawjat, uwar matarka, ka auri mace, to haramun ne ka auri mahaifiyarta ko kakarta ko kakar matarka, haramun ne ka aure ta. Ko mamar matarka, ba aure tsakaninka da ita. Mun fahimci karatun haramun har abada, an ga haramun har abada. Sannan kuma ɗiyar matarka da ka aura, ka yi kwanciyar aure da ita. Misali, kai ne ka aure mace zawara, ka kafin ka aure ta tana da diya, wannan diyar ba kai ne babanta ba, to bai halitta in har ka yi mu'amalar aure da uwarta ka aure ta. Amma mu ji da kyau, idan ba a ɗaura auren ba, ba ka kusance ta ba, ana iya a walwale kuma ka aure ɗaya ba laifi. Kun bai ta, kai ne ka zo kana zawarcin uwa, mace an daidaita magana, an shirya komi, bal ma ta kila an kasa daki, sai kuma kana zaune kuna hira da ita, sai yariya ta ce baba ina wuni, kace wannan fa, kace ai ata ce, to ana iya dan kasan yanzu ba wajen da ce ala barin halak don kunya ko, to a musulunci ba laifi bai, amma in har ka riga ka kwanta da ita, to wannan diyar haramun ne har a tashi kiyama. Mace ta uku, zawjatul aba, matar da babanka ya aura, babanka ya auri mace, babanka ya auri mace, to haramun ne ka auri wannan matar. Ku kuma fahimta, haramun ne ka auri matar da babanka ya aura, to sai kuma mata na ƙarshe su ne matar da ɗanka ya aura, ɗanka ya auri mace, haramun ne kai ka aure ta, haramun ne kai ka aure ta. Ka san akwai lakizo da ɗansa yake son wata yariya, yaran nan kai Alhaji yaro ya ɗauko ka a mota, sai ya biyo ta islamiyya su yariya, an taso don ya ganta, sai kai Alhaji kaga yariya shera ciki, da ganin yariya kawai sai ka ce aka ga babanta aka yi magana, ɗan yana ciki suna soyayya da yariyar, sai kuma Alhaji ka zo ka aure ɗiyar, aka kai yariya ba yaron kullum in ya shigar ya tagumi ce wanda bisani ba. Laci da ce kullum abu ashe uban ya rike magana, tun suka zauna sai yaron ya ɓata rai ya ce wanda bisani ba. Sai uban ya ce to wanda zani ya ɓoye Allah ya tsine mai albarka. Ya kashe gane karatu, wannan kurbin baki ake ta basa. Shi kuma bai san yariyar ƙotar ɗanta shi ba ce ya aure, wannan ba laifi kafin a yi aure, amma in aka yi auren to bi halitta ka aure ta. To akwai matan da kuma su kuma guda tara, za ka iya aurensu ba aure tsakanin ka da su, sai wani lokaci sai akwai dalilin da ke haura auren, amma da abin ya kusa za ka yi aurensu. Abu na masu tafarin ukhtuz zawja, mutum zai iya auren ƙaunar matarsa ko yarta, amma da shar'i, idan babu ta a gidan. Za ka iya misalin ka auri mata sai ta rasu, ko sai kuka rabu, ta rasu ko kuka rabu, kuma sai ka ƙaunar ta, to ba laifi ka aura. Ana haka dai yanzu a musulunci ba laifi, a damu-damu rasuwar in ta rasu wasu suna ba, amma rabuwar to ba a cika yi ba, duk da cewa ba haramun ba ne. Na biyu, idan mutum ammin mace ƙaunar babanta, ƙaunar babanta ko yar babanta, kai da kake da mata sai Allah ya mata rasuwa misali, ko kuma sai kuka rabu, to ashe ƙaunar babanta tana zauwa gidan kuma ta birge ka, to kana yi aurenta babu laifi. Abinda ba a yi shine kala su gida guda suna zaman kiyoshi, shine yake haramun. Amma in ka rabu da wacce za ka yi aure wannan ba laifi. Haka ƙaunar yar abin da muke suna khala, ƙaunar abin nan yar, subhanallah, ya kace khala, ƙaunar uwar matarka ko yar uwarta za ka yi aurenta in kuka rabu da matar. Ta biyar, ta ce matar da mutum yake da biyar, misali mutum ne yake da mace guda hudu, mutum ne yake da mace guda hudu, sai saki ɗaya to bata ida idda ba, bata ida idda ba, kuna jina da kyau, sai ya karo aure. To tunda da yayo auren kage yanzu yana da mace guda nawa karkashin sa? Guda biyar. To waccan ta wanda ya sakun ya raba zaka iya aurenta bayan ta ida iddanta. Ta shida tace matar da tayi zina, mace da tayi cikin shege ta haihe shi, ba lahi ka aure ta a musulunci, babu illa, ba haramun bane, ba laifi bane, har wajen Allah ba kai laifi ba. Ta bakwai, wadda mijinta saki saki uku, ita kuma in ta ida idda, ko bayanta, sannan kuma ta takwas, wadda aka haranta maka aure kana cikin ihrami kana aikin hajji ko umara, ko sai idan mutum ya tafi aikin hajji to bai aurarwa kuma ba auren masa. Ta ƙarshe ta tara ta ce matar take cikin idda, in ta ida idda za ka yi auren ta. So wa'innan matan musulunci ya ba da damar a aure su. Abdurrahman, kusuran lokaci ya yi. To wa'innan su ne matan da musulunci ya haranta ya halitta wa mutum ya aura, amma bayan wani lokaci. Hadisin da za mu karanta jama'a hadisi ne wanda yana cike da albin al'ajabi na darussa, wanda sati mai zuwa za mu tashi a kansa. Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu. Subhanaka Allahumma bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayka, wa sallallahu wa sallim wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima katira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.